Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 29 ga watan Yuli. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Maryam Dauda.
Kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata cewa akwai hanyoyi da yawa da ƴan Boko Haram ke amfani da su wajen sa matasa cikin kungiyar su. Wace rawa al'umma za ta taka wajen yaki da aƙidodin mayakan?
Ai akwai wani yaro da wata yarinya da kwanakin ba suka tashi akan cewa an yi bakin din su su je su shiga kambin Boko Haram. To shi wannan mutumin dan Boko Haram din da ya ba su number din da Allah zai yi bai ba su number daidai ba. Yara ne guda biyu da suka tashi da su ne Maiduguri da suka kira wannan numba sai suka samu wani lecturer ne a University of Maiduguri. Sai suka fitar mishi da sirrin da abin da ake ciki abin da ake ciki abin da ake. Su wannan terrorist organization suna amfani da social media suna recruiting mutane.
Yau ma zauren matasa zai ci gaba da duba waɗannan batutuwan a wata ganawa da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina wanda yayi da Lieutenant ɗin mayakan sama Aliko El Rashid.
Kuma kamar yadda muka gutsura muku dazu, kun ji cewa ƴan ta'addan nan sukan yi amfani da kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter. Suna ɗaukar mayaka. Shin me ya kamata a sani game da ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan kafin ma a fara batun neman sulhu da su? Kuma ta yaya gwamnati za ta yi amfani da kafofin sadarwa na zamani wajen karya musu lango?
Ina ganin Najeriya ita kanta ya kamata ta fara taimakon kanta. Wannan fasahar da ake amfani da ita kuma ta ci gaba da amfani da wannan fasahar wajen kokarin samun mutanen da Afirka gaya wa mutane abin da ya dace su rika yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma inganci. Saboda ba mu ga hakan ba zahiri ita ma Najeriya ba ta kokari wajen wannan.
Baicin amsoshin tambayar mu ta jiya, za ku ji labarin ɗan iya wanda ya nuna murnarsa da ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka, inda har aka fara zakulo waɗanda suka wabci dukiyar Najeriya suka ɓoye a nan Amurka. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Dan iya yau zai ba da labarin ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka, kuma ya bayyana gamsuwarsa da yadda gwamnatin Amurka za ta taimaka wajen gano kuɗaɗen Najeriya da aka yi awon gaba da su. Gana Ikara Isa Lawal da labarin dan iya.
Dan iya yau cikin murmushi ya ce, dan uwa, ai tunda naji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je Amurka na ce to akwai fa magana. Ai ko ina zaune aka ce ya gano an tafka wata barna saboda an ce ya samu shugaba Obama sun yi wani zama na amana. Suka tattauna cewa za su shawo kan dukkanin fitina don tabbatar da an samu cikakken zaman lumana. Kaga ko tunda Buhari da Obama sun fahimci juna, to ai mu shikenan mun tsira daga masu tsira mana karan tsana. Su kuwa masu leƙa lalitar kuɗin ƙasar mu su yi ta kwartana. Ga su can suna gab da jefa kafa a cikin tarkon da shugaban ƙasa Buhari ya dana. Da sani dai za ta tabbata an kai ga lokacin da kowa zai hange su a rana. Nace ai dan iya dama abin da yasa kaga ƙasar nan tamu tayi tsiyatsiya. An bar talakawan ƙasar na ta hayaniya. Masu ƙwarin gwiwa ne kawai daga cikin su ke ta magiya akan yadda za a yi a ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Shine yadda cin hanci da rashawa ko wasosan dukiyar mu ya bu zuciyar manyan ƙasar ya tsaya a tsakiya. Tarun tilin tattalin arzikin mu duk sun bi sun karerewa. An ce shugaba Muhammadu Buhari da ya kai ziyara Amurka ma ya gano sun sungumi sununun dukiya wanda akalla aka ce dalar Amurka miliyan 150 su o suka yi wa kurciya. Amma shugaba Buhari ya ce tunda dai ya kashe danniya, to shugaba Obama ya taimaka wajen tattara da tattago waɗannan kuɗaɗe a dawo don tabbatar da an yi tariyar baya. Dan iya ce to alhamdulillah, sai mu ce Allah ya dawo mana da waɗannan wannan kudade namu babu wani dogon turanci so nake ma Buhari ya kauda duk wani kawaici ya amfani da kudin nan wajen murkushe talauci ya karfafa matasa kan noma da fatauci ya inganta sashin ilimin kasar mu dan yan kasa kowa ya samu yanci maganar zaman lafiya kuma to ya tabbatar da an kashe karsashin nuna bambanci matasa da mata kuma a basu wata sana'a mai karfin da za ta hana su tumasanci su kuma sauran shugabanni a ga ya musu canji ya zo fa saboda haka babu sauran zalunci da sani dai har kowane shugaban da aka zaba da wanda aka nada ya gane cewa mulkin shugaba Buhari fa babu maganar sakaci balantana ma wani daga cikin su ya rinka tunanin za a rinka buga bikin cimuci nace dan iya ni yanzu ne na samu natsuwa da jin wannan lamari don da ina ganin mutanen nan sun riga sun karya wannan kasa ta mu kadari saboda yadda suka bi suka kukulla mana wani mugun sharri aka wayi gari sun bar mai doki ya buge da zaman kan kuturi amma yanzu tunda mun samu sabon shugaban da kowane dan kasa ya ittifakin yana da kyakkyawan kuduri to ai sai mu kyautata mai zato mu yi ta hakuri saboda da alamu ya riga yayi wani dogon nazari so yake kawai da zaran ya samu sarari sai ya tatse kuma ya tattara su zalumin da suka zazzage mana zallan dukiya zuwa gidan yari kasan ko mu dan ta mu irin wahalar da muka sha a gurin su daga can ma su wuce kabari
madalla gaishe da dan iya Shugaba Muhammadu Buhari ya ce za a iya sulhu da ƴan kungiyar Boko Haram domin kawo ƙarshen su da kwato ƴan matan nan na garin Chibok da aka sace sama da shekara ɗaya kenan. Ta yaya kuke gani gwamnati za ta iya tantance gaskiyar ƴan Boko Haram domin gudanar da sulhun? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook da kuma email.
Yau da gobe shin wai idan gwamnati ta yi sulhu da ƴan Boko Haram duk rayukan da mayakan suka salwantar sun tafi a banza kenan ko ko dai gwamnati za ta biya iyalansu ko ƴan uwansu diyyar rayukan ne sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ƴan Boko Haram za su biya rayukan da suka kashe mana amma a ranar gobe kiyama ran da ba su da abin da za su biya da shi haba dan uwa saurin me kake yi bayan Allah subhanahu wataala ya tanadi kiyama saboda irin waɗannan mutanen sako daga Sa'adatu Adamu Abdullahi haka ne kuma malama Sa'adatu amma akwai buƙatar gwamnati ta yi taka tsantsan sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda sai Sa'adatu Adamu Abdullahi ta ce ka taba zuwa North East kuwa mu ne mutanen North East mu ne muka ga bala'i wanda mun fi san sai an je kiyama ai mana sakayya a can amma kai abun ba dadi ka ji Allah ne kawai zai yi maganin ƴan Boko Haram sai Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce to Allah ya yi mana maganin su yau da gobe ni fa wallahi ban ga amfanin yin sulhu da waɗannan ƴan ta'addan ƴan Boko Haram ba ganin yadda suke ci gaba da kashe mutane kamar kiyashi dan haka kawai gwamnati ta nuna musu ruwa ba su an kwando bane an murkushe su da ƙarfin tuwo sako daga Haruna Boda in Kaibo a umarce su da su kawo samfuran ƴan matan Chibok akalla mata biyar ko goma a kuma kira iyayensu domin gaskata su daga nan sai a shiga sulhu kawai sako daga Muhammad Bello Husaini ina bada shawara da kar a saurare su salan yaudara ce suka zo da ita tunda sun fahimci karshen su yazo dabarar su su dakatar da gwamnati daga shiga sambisa kamar yadda suka yaudari gwamnatin baya ayi hattara sako daga Hassan Adamu Gaya yau gobe yanda za a gane ƴan Boko Haram na farko su zo wa gwamnati da irin makaman su sannan su tsakuro ƴan matan Jibok kuma a ba su alqur'ani idan sun ce su musulmai ne idan kuwa kristan ne a ba su bible sako daga Nafi'u ƴar kuka Zango
Yanzu kuma ga zauren matasa Hassan Maina Kaina da abokin tattaunawar shi Laftanan Mayakan Sama Aliko El Rashid yau za su duba rawar da iyaye za su taka da ma al'umma baki daya wajen sa ido da kuma taimakawa wajen hana matasa shiga ayyukan ta'addanci.
To idan muka duba kuma kasancewar biyuwanci waɗannan da suke aiwatar da wannan al'amura yara ne. Kana ga menene rawar da iyaye za su taka su ma a matsayin wani bangare na gudumawar su. Domin su taimaka a daƙile al'ƙur'ani na Allah.
akwai wani bari in baka misali akwai wani yaro akwai wani gari ana kiran shi Gwargware Gwargware na nan wani gari Gwaneri ne kusa da Maiduguri a cikin Yobe yanzu haka idan ka je garin Gwargware duk daga sama zuwa ƙasa duk ɗan Boko Haram ne a ciki suna da governors suna da ministers suna da sarakuna ba abu da ba su da shi setup ɗinsu gaba ɗaya suna da shi shin sojoji sun san da wannan kai akwai wani ma wanda dan shi ma yana cikin wannan isa governor na ɗan Boko Haram a cikin wannan mutanen da suke garin ai akwai wani wani yaro da wata yarinya da kwanakin ba suka tashi akan cewa an yi batin ɗinsu su je su shiga camp ɗin Boko Haram to shi wannan mutumin ɗan Boko Haram ɗin da ya ba su number ɗin da Allah zai yi bai ba su number daidai ba sai ba su mixed in one digit yara ne guda biyu da suka tashi da su Maiduguri suka tafi Maiduguri sai suka kira wannan number da suka kira wannan number sai suka samu wani lecturer ne a University of Maiduguri sai suka fitar mishi da sirrin ga abin da ake ciki abin da ake ciki abin da ake su sun ba ku akan cewa ai contact din su ne wanda zai su jira wannan ɗan Boko Haram ɗin zai su ɗauke su su tafi to shi kuma wannan sai amfani da fahimtar shi bai ce musu ai shi ba member Boko Haram bane ya samu sirrin su gaba daya bai samu sirrin su gaba daya sai dai ya samu number iyayen wannan yaran sai kira iyayen wannan yaran ya gaya musu ga abubuwan da ake ciki fa ga abubuwan da ake ciki saboda ka zo ku dauki yaran ku haka aka kubutar da wannan yara guda biyu daga kaduna nan yaran suka tafi Maiduguri to idan ka tashi ba ga yaran ka ba idan ka je gida ba ga yaran ka ba ai ya kamata ka sanar ga hukuma ko kuma ya kamata ka sanar ga mai anguwa ko kuma akwai imam ko kuma akwai pastor fada-fada a anguwanku ya kamata ka sanar ai ga abubuwan da ake ciki akwai wani bare da ake kira manyanwa yanzu manyanwa idan ka je gaba daya ɗan Boko Haram ne a wurin to akwai abin da ake kira faith-based approach wato masallatai da coci-coci na kristoci idan ka duba a nan ai dole ne iyaye suna ɗaya daga cikin wa'innan addinin ko kana cikin musulunci ko kana cikin kristiyananci idan ka je imamai-imamai ɗin nan ka san su ma imamun da su bishop-bishop da stakeholders a cikin wa'innan ya kamata na manta ban haɗa su ya kamata su a cikin wannan approachin a haɗa su idan sun je masallatin idan sun je majami'ai ya kamata a jawo hankalin mutane a gaya musu ga abin da ake ciki abin da ake ciki idan wani ya ga cewa ai wani bai yarda da ɗabi'o'in ɗan shi ko ƴarsa ba sai kawai ya faɗa ga abin da ake su jami'an tsaro su san abin da za a yi amma wani abin ya kamata a yi shi tun da ba yanzu ba amma yanzu ma is not late ai yanzu matsalar da ake samu kenan irin wannan issue din social media din su wannan terrorist organization suna amfani da social media suna recruiting mutane bara ka iya kawo ƙarshen ta'addanci ba Malam Hassan da ƙarfin soja dole ne sai an zauna sulhu abinda nake kira ga shugaban ƙasa yanzu yayi kokari ko committee mutum hudu ne ko mutum biyar yayi kokari ko optimo wannan mutanen su ba shi shawara kuma abubuwan Malam Hassan ya wuce abin da ake tsammani wajen mutane suna cewa ai bara iya sulhuntawa da ƴan Boko Haram wa ya ce maka bara iya sulhuntawa da ƴan Boko Haram ba da ba mutane bane ba su da ƴan uwa ba su da commanders da aka kama ba su da duk abubuwan da ake faɗa ɗin nan ai duk wannan abu na ɗin da iya yi amma wasu abun bara iya faɗa a radio ba saboda abun sirri ne jama'ar arewa yo ni jama'ar arewa mun ga masifa
Tunda dai
akwai yiwuwar yin sulhu da ƴan Boko Haram. Yana da muhimmanci a san abubuwa da yawa game da ƴan kungiyar don gane yadda za a bullo wa al'amarin da kuma irin rawar da al'umma za ta taka wajen sukar manufofinsu ta kafofin sadarwar zamani. Malam Sharif Muhammad Ibrahim Al-Muhajjir yayi sharhi akan wannan batun.
Wannan kungiyar membobinsu suka kashi kashi ne. Akwai waɗanda suke tare da shi Malam Muhammad Yusuf suka yi yaki da shi tashin farko lokacin da akai hayaniya ta farko. Akwai kuma waɗanda su waɗannan mutane yawancin su sune waɗanda suka gudu suka bar gari bayan hayaniyar ta wuce. Akwai wanda basu shiga cikin wannan hayaniyar ba su kuma sun zauna a cikin gari. To daga baya bayan waɗancan sun dawo sai suka haɗe da waɗannan sai kuma suka zama suna ɗan harbe mutane ɗaya biyu waɗanda suka ga sun musu laifi a wancan lokacin. To bayan civilian JTF da sauran sojoji sun haɗa kai suna ƙoƙarin kore su daga cikin gari sai suka koma jeji. Tafiyar su jejin nan da suka yi suka kama local government ɗaya har zuwa 24 wannan ya ba su dama su samu mutanen da za su yi recruiting. Zahiri local government manya-manyan local government ne kuma musamman kamar Bama ma akwai mutum saboda 200 wanda cikin su matasa ne suka fi yawa. Sannan akwai sauran local government wanda anan da ƙauyuka sun samu matasa waɗanda suka yi recruiting zuwa ciki, wasu da sarransu, wasu kuma alatilas inda ba su da yadda su. Wannan ita ce hanya mafi girma wanda suka yi recruiting sojojinsu. Kuma sojojin har yanzu ba za ka iya gane adadinsu ba saboda yawan mutanen nan da suke wannan wajen. Idan ka duba yanzu sai ga IDP din da ake magana mutanen ba su da yawan da za a ce wai sun kai matsayin local government har wajen guda 24. Ina matasan suke sai ka ga duka babu. To galibi ana tsammanin wasu sun gudu wasu kuma suna tare da su gaskiya. Wannan shine hanyar su babba. Sai kuma yadda suke biyan wasu kudade haka nan su ce suka je ka saka makamai ko wani abu haka da sauransu. Amma dai hanya mafi girma ita ce wannan amfani da suke da ƙauyuka da matasan da suke cin garinsu saka su dole. Wasu su kuma su karɓa amma abin a matsayin aƙida. Na fi ganin cewa ana amfani da Facebook ne wajen kare aƙida. Saboda shi wannan social media da ake amfani da shi yanzu ba shi da limitation. Ko a ina kake kuma ko kai wane ne kai. Za ka iya buɗe account kuma za ka iya registerin kuma ba tare da in dai ba su masu wannan program ɗin ba wanda zai iya gane ina kake. Sakamakon haka shiga YouTube ka saka kai uploading video ko Facebook ba wani abu bane wanda yake da security da har za a ce mutum ba zai iya ba ko dan waya ina ya samu technology. Once inda akwai internet to akwai technology. Kuma mun sani cewa mutanen suna da ties da Morocco tun lokacin da shi ma Malam Muhammad Yusuf yana da rai suna da ties da kuma wasu wurare hakan nan dai wanda suke dan mu'amala da su. Kuma akwai mutanen su a ko ina a duniya. Saboda haka babu mamaki bane wannan gaskiya. Ina ganin Najeriya ita kanta ya kamata ta fara taimakon kanta. Wannan fasahar da ake amfani da ita kuma ta ci gaba da amfani da wannan fasahar wajen kokarin samun mutane da su rika gaya wa mutane abin da ya dace su rika yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma inganci. Saboda ba mu ga hakan ba zahiri ita ma Najeriya ba ta kokari wajen wannan.
To ta yaya kake ganin wannan zancen da ake cewa shugaban kasa Buhari yana son ya tattauna da su ƴan Boko Haram din? Kana ganin ko zai iya yiwuwa haka tunda ba lalle bane ba a san takamaimai su ko su wane ne ba?
To tattaunawa da waɗannan mutane abu ne wanda ni bana cire yiwuwarsa gaskiya. Dalili kuwa saboda idan za mu iya tunawa duk wanda ya bude YouTube ya ga videos ɗin da shi shekau ya yi ta sakawa za mu ga cewa ya saka videos na shekarun baya. Akwai lokacin da ya saka cewa lallai idan aka ce su yi sulhu za su iya yi amma fa ba za su aje makamansu ba za su ci gaba da training amma za su yi. Ya faɗi haka har ya jawo ayar Qur'ani da take cewa wa in jinahu lisulh fajnahlaha wa tawakkal ala Allah. Tabbas ya faɗi haka. To wannan amma a tunanina akwai dalilin da yasa ya faɗi haka saboda lokacin an kama mayakansu da dama a cikin garin Maiduguri da kuma wasu ƙauyuka an kuma tsare su sosai an kuma kashe su mayakan sosai an sun dan samu rauni. An ce har iyalinsa ma lokacin tana cikin wanda aka kama a Jawa Barak. Amma tun lokacin da suka fasa wannan Jawa Barak din suka fidda mambobinsu to bana tsammanin ya ƙara karkata zuwa ga sulhu. Abu na biyu gwamnati da kanta ta taimaka wajen rushe mu'amalar sulhu tsakaninsu da waɗannan mutane maganar gaskiya. Saboda sun ba da aminci akwai lokacin da suka zo akan su sulhu a nan a Kaduna, kuma har aka samu wani Abu Darda ko wani da sauran wani da ya manta sunan nashi. Lokacin da aka zo yin wannan sulhun, gwamnati kawai kwatsam sai ta je ta kama shi kuma ta kama sauran mutane. To kaga wannan betrayal ne, uci ne, misali zamu ce kaman matsayin zamiya ce aka musu, wanda kuma hakan ba su ji daɗin sa ba. Kuma shi a cikin videos din shi shekau ya bayyana cewa sun je su sulhu, kuma an kama su an kashe su. Sannan kuma da kuma wasu mutane da suke fitowa da sunan su ne Boko Haram, sai su je su magana da gwamnati. Bayan kwana ɗaya kwana biyu ita kuma gwamnati sai ta amince, kwana ɗaya kwana biyu kuma sai an je an yi hayaniya a Onoje. To wannan karɓar waɗannan mutanen ya ƙara nuna wa su waɗannan mutanen cewa lallai kawai gara su rabu da maganar sulhun nan, saboda wasu suna ci musu albasa, sai aka bar su kaurace wannan abu. Amma da za a ce za a samar da amintacciyar hanya, ita gwamnati ta samar da amintacciyar hanya, misali ko a yi shi tsari irin na addinin musulunci, tunda su waɗannan addinin musulunci suka ce, su fa addinin musulunci suke cewa. Ko da ma mu muna ganin abin da suke faɗa ɗin, misali ko akwai wani tunani daban, amma su abin da suke to sai a fito musu ta wannan tsarin. Sulhu yana da tsari a musulunci, a fito da tsarin sulhu na musulunci. Ba na tsammanin cewa inda gaske musulunci suke so su yi za a kawo musu tsari na musulunci a ce su zo a yi sulhu, kuma Qur'ani ya yarda a yi sulhu, kuma su ce ba za su yi ba. Gaskiya in suka yi haka sun tabbatar cewa ba musulunci suke so su yi ba. Ai su kansu a nan a Najeriya akwai malaman da suke girmamawa, tunda sun ce jama'atu ahlus sunna. To ai dole ne in dai suka ce jama'atu ahlus sunna, ai akwai ahlus sunna a Najeriya, kuma kowa ya sani akwai mutanen da suke girmamawa kuma suke sauraron maganganun su. A nemo malamin addini, muna da malamai na addini a Najeriya a kowane bangare na Najeriya. Akwai dattawa waɗanda sun dade suna karantarwa a cikin wanda ana ganin girman su. Saboda haka a nemo waɗannan mutanen, su ne mutanen da ya kamata a saka a gaba, ba ma'aikatan gwamnati, ai minista, ai wane ne. Wannan dama ba su yarda da tsarin da suke ba. In an yi committee da shugaban committee minista, ya za su yarda? Saboda haka suna gani kawai wannan mutanen su kare constitution ne, su kuma ba su yarda da constitution ba. Saboda haka sai a kawo mutanen da suka za su zo da addini da Qur'ani, a yi bayani, a ajiye, a yi tattauna. Wala Allah wannan shine zai iya kawo maslaha a fahimta.
To madalla Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir kenan, da wanda yake malamin jami'ar jihar Yobe kuma ɗalibi ne a matakin degree na uku a jami'ar nazarin addinin musulunci da ke Malaysia. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin da fadafe, inda za ta koya mana yadda ake yin dambun kuskus.
To uwar gida, yau a wannan ɗakin girki nawa na tarana da miki yadda zaki dambun kuskus. To shi wannan dambun kuskus, idan uwar gida kika tashi kina buƙatar shi kansa kuskus da alayyahu ko kuma zogale, sannan kina buƙatar mai da sinadari mai ƙarawa abinci ɗanɗano da koren wake, albasa, attaruhu da kuma karas. To uwar gida, da farko idan kika tashi shi wannan kuskus, bayan kin hada wuta kin dora madambacin ki akan wuta, zaki kawo shi wannan kuskus ki zuba. Idan kika zuba shi, idan ya dan turara kadan, kamar dai yanda muka bayyana uwar gida yanda ake yin dambun tsaki, sai dai ke kanki uwar gida kin san shi ma dai kuskus karfin da yake da shi ba kamar na tsaki ba, to kin ga baya buƙatar dadewa a wuta. Idan kika dan turara shi nan, kuma dama a gefe guda kin yanka alayyahunki ko kuma zogale, kin gyara shi duk wani da tikin fitar, kin kankara karas dinki, kin yayyanka shi ƙanana, kin yayyanka koren wakinki, ga attaruhunki da albasa kin jajjaga, ga gishiri, ga abu mai ƙarawa abinci ɗanɗano, dukkanin su zaki zuba a cikin wannan kuskus naki. Zaki juya suke hada jikinsu, sai ki kawo kayan ƙanshinki ki zuba su ma ki juya, ki kawo mai ki zuba a ciki, ki juya su yanda ya kamata su hada jikinsu. Wannan madambacin naki sai ki dan ƙara ruwa a ciki, idan kika ƙara ruwa yanda idan kika dawo da kuskus ɗinki ba zai kama ba idan kika ƙara ruwa sai ki kawo wannan hadaddan kuskus ɗin naki sai ki juye a madambaci sai ki kamo murfi mai fadi ko fefe ki rufe idan kika rufe sai ki barshi yanda waɗannan kayan hadin naki za su dahu sosai yanda ya kamata su tarara da kyau idan suka tarara shi ma za ki ji kamshi na tashi tamkar kowane dambu to uwar gida shi dai wannan dambu na kuskus shi ma wani abinci ne mai ƙara lafiya a jikin ɗan adam musamman ma ga yanayin masu irin ciwon suga waɗanda likitoci suke ba su shawarwarin su daina cin abu da starchi mai yawa to shi dai kuskus dai da starchi da yawa sannan kuma ma ko baka da wata larura saboda yanayin irin kayan hada-hadan da aka zuba a ciki alayyahu ne ko kuma zogale abubuwa ne su ma masu ƙara lafiya a jikin ɗan adam sannan kuma dadin dadawa uwar gida gashi abu ne aka yi shi na marmari wanda za a iya cin shi ko da yaushe kuma yaro zai ci babba zai ci da fatan uwar gida za a gwada anan nake cewa a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe daga muryar Amurka
wayo Allah tuwo
Sashen Hausa na muryar Amurka ya kullo da wani shiri sabo ful takanas domin matasa.
Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke boye.
Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin hadakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani.
Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishadi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu.
Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu akan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani. Wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali.
Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe 4:30 na la'asar zuwa karfe 5.
Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku.
Jamila tunda aka gama hilin da hada naga sai hamma kike kina hadiye yau ya aka yi
jiya margi special yau kuma dambun kuskus
wanda haka yake yau zaki kwatanta wannan damban kina
kin san je abin nan je kina sai na je nemo kifi dan nayi margi special
lallai kam to kin yi me
ban yi ba tukunna zari a hada ta
to Jamila mun dai ji abin da masu sharhi suka tattauna akai yau menene abin dubawa
To Maryam yadda yan ta'addar kungiyar Boko Haram ke amfani da internet da wannan kafofin sadarwa na zamani kamar su Facebook da Twitter har ma da wayar hannu ta WhatsApp suna yada akidar su ya kamata su ma jama'a da kuma gwamnati su iya amfani da Facebook din nan wajen bayyana abin da suka sani game da su da kuma taimakawa gwamnati yanda za a cimma tabkaburin
haka ne kuma kamar yadda Malam Sharif yayi mana bayani sojoji su kadai ba za su iya magance matsalar yan bindiga ba dole ne sai al'umma ta taimaka wajen sa ido da kuma gano waɗanda suke cikin wannan harkar ko kuma ake neman a sanya su domin a magance ya tambayar mu fa ko sai dai a tara ta Facebook
ta gobe ko
to shikenan to karshen shirin mu kenan sai kuma in Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin da fatan kun ji dadin wannan shirin Allah kuma ya kai mu ya ba mu cikiwan lafiya yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da kuma wanda ya hada shirin ya bada sauti da kuma ya jagoranci shirin Daniel Brown da engineer Mr. Keith ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.